sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin yau a sabar ta ƙarshe a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku shiri na musamman kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger da ke ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya da kuma yasa kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa da nufin shawo kan lamarin. To ko yaya masu kula da lamura ke ganin tasirin kungiyar a wannan lamari?
Wannan ECOWAS, wannan kudirin nasa na ECOWAS, wannan ba kudiri bane na kirki. Idan suna so su saka wata rawa wadda ake so a gani, a zamanin da kasa ta shiga matsala ta tsaro, a zamanin nan ne ya kamata ake sun kawo gudunmawa.
Kafin mu kai ga wannan, ga Murtala Faruk Sanyinna da halin da duniya ke ciki a labaran duniya.
Tayare assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar kakakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger na iya haddasa Amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Niger. Yanzu haka Amurka na da sojojinta kusan 1,100 a kasar ta jamhuriyar Niger. Shugaban kasar Kenya a cikin wani sakon bidiyo ya ce juyin mulkin na Niger wani babban koma baya ne ga nahiyar Afirka. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS tana shirin gudanar da taro kan lamarin a gobe Lahadi a Abuja babban birnin Najeriya. Wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun bace bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Australia ya nutse a cikin ruwa da ke gabar tekun jihar Queensland a wani atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaro Richard Miles ya faɗa a yi wa sabar cewa jirgin saman Taipan samfurin MRH-90 mai saukar ungulu ya rufto ne a kusa da tsibirin Hamilton da ke gabar tekun Great Barrier da misalin karfe 10:30 na daren jiya Juma'a. Jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike don gano ma'aikatan jirgin kuma tuni da aka sanar da iyalansu. Wani jirgin saman aikin ceto mai saukar ungulu ya ba da rahoton gano tarkacen jirgin da safiyar yau Asabar a kusa da tsibirin Dent. Jirgin na Taipan yana cikin atisayen haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Australia na shekara-shekara wanda ke da akasarin sansani a Queensland.
To kada yi nisa nan gaba kaɗan Murtala zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a nan Amurka inda 'yan asalin ƙasar Nijar mazauna Amurka ke bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku ji a wannan hira da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya yi da Labo Ahmadu Bukka da ke zaune a birnin New York.
Wanga juyin mulki to ya zan kashi biyu, wasu suna murna wasu suna bakin ciki da shi. A nan wanga mu da muke zaune na Amerika ga inda ka san akwai bangaren adawa akwai bangaren da ba adawa ba.
To masu murna da wannan al'amari menene hujjarsu ta yin murna da wannan juyin mulki da duk duniya kowa ke ta Allah wadai da shi?
Su ina ganin kaman murnar da suke jin suke kama har yanzu tsohon shugaban ƙasa na ta iko, akwai wannan na daiki nan. Na biyu suna ganin kama tsaro ya taɓarɓare. Na uku suna ganin kama ana cikin wata cikin ƙasa sosai. To wannan hujjoji na suka aiki da su sojin mar suka yi juyin mulki su ma da wannan hujjoji suke aiki, amma sun manta da zancen tsaro na taɓarɓarewa. Tsaro ya taɓarɓare ya suka diba makwabcinmu Najeriya, ai sun himu mata shi hankali na taɓarɓarewa tsaro inda su ga kidnapping kuma ga Boko Haram yana damus, amma bai kai su da juyayyen mulki ba. Kuma zancen watara da suke magana komai da komai ya taɓarɓare wurin huska arziki, ai sun manta ne tun kamun luddan wayanga mutane zoki wanda ya saka Muhammadu Isu Bazoum ya canza shi irin ɗumiyar arzikin da ƙasar Nijar ta samu da an ka tono kuma ana cikin gaba samun shi ba ta samu irin wannan kuɗi ba tunda mun ka samu incin kanmu ga turawa ba mu samu irin kuɗin da ake na ana samu Nijar ba ba mu samu irin walwala da ake samu Nijar ba mu samu irin cigaban da ake samu ba a yanzu cikin kamun luddan zoki Muhammadu Yusuf zuwa bazum shugaban ƙasar da sun ce sun sabbi
shi yasa ku ya kuke kallon wani abu shin kana ganin kaman abu ne wanda yake ya taimake ku ko a'a haka zai kawo cikas musamman ga ku mazauna kasashen waje a Niger
a gaskiyar magana da nazamin kasa da nazamin waje da nazamin da wanda a gida zamne duka ya kawo ni ci baya kuma ba sun maida mun hannu a gogo baya jin mulki bai taba sa kasa ta ci gaba ba sai abin da yayi baya sai abin da ta barbare shi jin mulki duwance wanda yake zai iko da shi ba ni iko na nake ci ba babu ci gaba sai wanga hannu agogona sun ka maida mun baya ta hakuri ne sun kai in sun mutanen gama ba daidai suke ba su hakuri akwai zabi yana zawwa sai su shirya su hana mutanen ga koma su tun kudi su haka ya kamata mu ci ba ya kamu na da gida da waje tuka babu ci gaba ciki
to menene labarin da ƴan uwa suke gaya muku irin halin da ake ciki a can gida Niger
to irin halin da ake cikin gida can Niger kamar ƴan uwa suna nuna muna kamar an yi na'am an yi murna amma ba haka magana take ba inda yau magana da nake gaya ma akwai bangaren jihar Tawa da sun hito yau waje sun ce ba za su taɓa yarda ba da wanga zuyin mulki to ka gani kenan waɗannan sun ware hitowa sun ce ba za su taɓa yarda ba jiya kuma sun hito ne mai suma sun ce ba za su taɓa yarda ba kenan ka gani a zahiri dai mahi yawan mutane da sun kasan wani abu ma'ilamanta masu hankali masu nazari sun san ba ci gaba na ba wanga saboda wanga abin da zai samu shi mai uniform
mai kayan sarki
in ya shigo cikin rawa ya tunkuɗe wasu ba wani abu zai yi ba bai san komai ba shi tsaron ƙasa ɗaya sani kawai mai da hannu agogo baya da za su yi su yanzu su ya so su ne gaban su yanzu aiki na an koma baya
Labo Ahmadu Buka a hirashi da Baba Yakubu Makeri kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Murtala da ci gaban labaran duniya
kan mutane miliyan 200 a Amurka ko kuma kashi 60 cikin 100 na yawan jama'ar Amurka suna karkashin shawarwari kan yanayin zafi ko kuma gargadin ambaliyar ruwa ko cikin shirin kota kwana tun daga ranar Alhamis a cewar hukumar kula da yanayi ta kasar ana hasashen zafi mai hadarin gaske zai mamaye yawancin rabin gabashin Amurka yau Asabar yayin da yanayin zafi ya bazu daga tsakiyar yamma zuwa arewa maso gabas da tsakiyar Atlantic inda wasu mazauna za su fuskanci yanayi mafi zafi na shekara daga ranar Alhamis zuwa jiya Juma'a adadin mutanen da ke karkashin shawarwarin zafi ya tashi daga miliyan 180 zuwa miliyan 184 haka kuma adadin mutanen da ke karkashin gargadi kan ambaliyar ruwa ya ragu daga miliyan 17 zuwa miliyan 10
Gaida Murtala Faruk Sanyina da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da masu fashin baki ke ci gaba da haska fitila kan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Niger. Wani batu da ya dauki hankali shine saukar jirgin Faransa a kasar bayan rufe kan iyakoki da kuma tashar jiragen sama lamarin da kwararre akan harkokin Afirka Professor Bube na Maiwa ya bayyana cewa
wannan kuma yana nuna ni ya kamata a ce kan Niger Stock Council yana nuna cewa da ba yanzu ne suka fara alƙatar Faransa dama suna shigowa cikin kasar mu da jirage masu sarka angulu da sauransu ba tare da cewa da sun shaida ma ma'aikatan kasar Niger ba ko kuma a ce ma hukuma ta mai kula da yanayin jirgin sama wanda ake kira Asakana wato suna aiki a gidan dama Niger wannan ya kamata a ce yan Niger su yi la'akari da haka da cewa da kasan nan fa kowa na iya shigowa ya fita kamar yadda dama to wannan ban yi tsammani wata makarkashiya ce ba sun yi dai kuna bakin wake ne suka zo suka shiga haka tunda na ji ma cikin wani sanarwa da shi kwamitin na soja ya basuwa yayi Allah wadde da wannan yanayin da ya zama to kasa farar suka biro mun a cikin kasa ba su da ba su da labari ba su ba da sanarwa ba ta cewa da ba su da izini ba ta cewa da tsaffacin kasa wannan shi na nuna cewa da kan Niger ba tashi tsaye kenan kasan mu kowa na shigowa dangane da waccan tambaya ta farko da kika yi wato ina so kan Niger su gane abu guda ni radda nake ban taba ganin wani juyin mulki da inda aka yi shi a ce wato ba gama ba da wanda ko shi ne shugaban kasar shugaban Bataliya soja ta kasar gaba daya ko kuma an naka shi bisa ga wani mukami wajen wata runduna soja inda yana da makamai alal misali zan tuna musu da cewa tarihi ya nuna shin shugaba sai ne kunce da yayi juyin mulki wa ya sa shi a matsayin shugaban runduna soja Niger Jori Hamani ya tashi shi yawa Jori Hamani ya yi mulki wanda kuma a shugaban ma juyin mulki sani sun nace duk an san da amana a tsakanin shi da Jori Hamani kuma ya ci wannan amana mu zo da juyin mulki na biyu da aka yi a Niger General Ibrahim Mai Nasara lokaci na kanal da ya yi juyin mulki wa ya tashi shugaban runduna soja Mama Usman da Hamma Ahmadu su ya ma juyin mulki wanke Malam Dauda Malam Wanke da ya yi ma Ibrahim Ba'ari Mai Nasara kashin gilla wanda har yanzu muna Allah wadda ga wannan kashin gilla kuwa ya tashi wannan wurin Ibrahim Ba'ari Mai Nasara ya tashi wannan wurin Salu Jibo da ya zo ya ma canja zai mulki kuwa ya ba shi ai canja har dan kurma yake ce mishi to me mu min dan kurman nan wato shi kuma Salu Jibo yana ce mishi ba ba to aya ma uban shi zai mulki kuma uban ya tashi bisa gaba da wannan runduna soje da shi ya shiga su da lokacin da ya zai mulki wa shi gane da cewa da ba sai yiwa a yi juyin mulki in dai muddin shi sojan da ya yi mulki ba yana fita wani babban mukami ba ne kuma wanda yake tashi wannan babban mukami wanda yake ma juyin mulki wato kogo ne yake juya da mujiya ban ce ba fa ban ce ba to a ce ba mutane su fahimce ni ban ce ba da wannan juyin mulki da aka yi babu makarkashiya a ciki har yanzu muna nan muna sa idanu muna dibi mu gani dan mu fahimta me aka yi ya ne aka yi abu
to akwai ma masu
yawa makarkashi ina zuwa tana yiwa makarkashiya ce ta tsohon shugaban kasar nan dan babu mashahuri Niger kamar wannan tsohon shugaban kasa tana yiwa shi ya yi wannan makarkashiya dan kamar abinda mutane ke faɗi wato cewa da yana so dai har yanzu mulkin ya koma a hannun shi shi kai yana iya yin haka nan fi sabilillah shi na iya yin haka nan shi wannan tsohon shugaban kasa na faɗi
to ya za a yi kai a cikin hirar da muka yi a baya ka bayyana cewa shi shugaba Bazoum hambararren shugaban kasa Bazoum ya bayyana maka ya taba gaya maka cewa shi bai taba niyyar tunanin tsayawa takara ba sai tsohon shugaban kasa shine ya dauko shi ya kawo shi ya tsaye da shi ya kuma mutum zai tsaye da mutum kana kuma ya zo ya zama sanadin barin shi a mulki
madalla girki Alheri Abdu wato takayiwa a dauko mutum a dora mun gane shi a Mauritania inda shugaban kasa Abdulaziz ya dauko wani ya sanya shugaban kasa to ko da aka jima shi da wanda aka dora sai kama wanda ya dora shi tana yiwa samu bambancin ra'ayi tunda wannan ya zamanto shi ne yanzu shugaban kasa wanda ke in ya zamanto baya ta kammi shi raga ma bai yi nisa da ikon nan bayana abin su samu bambancin ra'ayi bisa da haka alal misali duk inda an kace haka na ana samu a tuna hosto masankara waye ma to masankara zai mirki abokin shi aminin shi wanda kan fara guda suke rabawa Blaise Compaoré shi ya mai yi mulki to takan yi sun samu sabani bisa ga wani zance can daban shi wanda ya ga kamar za a keɓe shi daga yanayin harka iko ya zo ya hakan nan amma ina tabbata miki da cewa shi ba zan da kanshi bai taɓa kwanta ba yana hulɗa ma ce za a iko Niger wata rana a'a daga bayan aka dauke shi aka sanya shi kuma ana so a yi kana yi ta da shi ne saboda shi ne aka sanya shi wannan wurin je kana yi ta ne aka so a yi da shi to can zuwa sai ya gane cewa da shi wancan baya da manuhar kwarai shi yana da manuhar kwarai dan kan Niger yana so ya gina Niger yana so ya fakon tsirhan tari a Niger wancan kin baya so haka nan to sai gani wannan yake kawo ta bani to da yake wancan ya ce har yanzu wa'anda jami'an tsaro wanda ke kewaye da Bazoum kin ma shi ne ya sanya su yaran shi ne to kin gani ke tattaba wani abu wannan zato ne nake yi da to ne nake yi ba ni da wata hujja ta fadin haka da to ne nake yi
to masu kula da lamura na bayyana rashin gamsuwa da hujjojin da su sojojin nan suka bayar na yin juyin mulki bisa ga dalilin cewa hujjojin da suka bayar na juyin mulkin nan laifuka ne da aka tafka karkashin mulkin tsohon shugaban kasa batun cin hanci da rashawa din nan batun harkokin tsaro batun tsadar rayuwa din nan duk abubuwa ne da suka faru a tsohuwar gwamnati ba wannan gwamnatin ba
na karanta duk wannan abin da kika faɗa a cikin social media to amma shi komai na duniya ai da lokacin shi lalle shi wanda ya shugaban kasan yanzu amma ya mulki biyu da aka so amma shi wancan tsohon shugaban kasa an san da haka to amma komai da lokacin shi sakan yi a zamanin nan baya da goyon baya ko ba su fahimci juna ba da sauran wa'anda ya kamata su kama su yi mulki nake cewa miki ba sakan yi wa to amma mu ma kanta mu abin da karne mu na kai kenan wato kashe-kashen jama'a da ake yi a Niger kashe-kashen sojan da ake yi a Niger wa'anda suka zana nan tun ba shi ba cikin hudu da shi ta farko wanda ya zana nan tun zamanin tsohon shugaban kasa ake yin shi to me yasa saboda shi nake ganin cewa da kamar a zamanin nan au ba ya da wani himmanci sosai sosai wato goyon baya da sauran sojojin kasar ko kuma shi an yi toshen shi wato cewa da ana tura mishi wani abu wanda yake rufe baki na shi to amma in muka tsaya muka diba kuma hawa an da ke kewaye da shi ba wannan tsohon ba wannan sabon shugaban kasa kadai ne ba hawa an da ke kewaye da shi ai tun zamanin nan dukansu a karkashin da rashin suna da mikami ko da ake wannan abada to amma shi halka daga kwana in ka halka tun daga asuba ko kuma ka halka da rana tsaka to ai duk halka ce
to kana ganin kungiyar ECOWAS din nan da ta fara daukan mataki har ma jiya ta yi taron gaggawa a babban birnin tarayya Abuja inda sabon shugaban wannan kungiya shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kira taro ya kuma jagoranci taron kana gani tana da tasirin da za ta iya shawo kan wannan lamarin
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ina eko wasu lokacin da ana kashe kan Niger ina wannan rundunar soja su taro lokacin da ana kashe kan Niger ana kashe sojojin Niger sahiya duka ta Allah ba to ba su tsawon wani abu ba su fito su kare kan Niger sai dai idan su zo su tare wani shugaban kasa can wajen wannan ECOWAS wannan kudirin na ta na ECOWAS wannan ba kudiri bane na kirki idan suna so su taka wata rawa wanda ake so a gani a zamanin da kasa ta shiga matsala ta tsaro a zamanin nan ne ya kamata ake sun kawo gudunmawa wato cewa da su zo wannan runduna soja da suka aje dan kariyar cewa ka amma jama'a yin mulki to a zamanin nan ne a zamanin da ake kashe talakawan Niger ake kashe ruwan sojojin Niger a zamanin ne ya kamata ake sun kawo wani taimako amma wa'anda suke nan yau duka tare da iko su ma kankan sun san da ba su nan ga adalci ne in ga suna adalci da ba su cewa da aje a kai ma wanda bai adalci ba a kai mishi taimako
to akwai
ya kamata yau a ce wannan kudaran nasu a ce wadannan kudaran nasu wato su za su juya shi wato kansu ne suke wa kariya su wa'anda za su dauki wannan matakin to amma in sun ka dauki wannan matakin ni nayi imani da cewa a kasar Niger za a sa kasar Niger cikin halin da wanda ma jiya da yau
to daga cikin waɗanda suke goyon bayan wannan juyin mulkin akwai wanda ke bayanin cewa inda suka dawo rakiyar kungiyar ECOWAS shine akan yi magudin zabe sukan tura wakilai su je su sa ido a zabe kuma suna gani karara an yi magudin zabe amma ba sa tsayin duka su ga cewa an yi gaskiya a zabe
ECOWAS yau daraja ta fadi in gani dai daraja ECOWAS ta fadi a kasar Mali daraja ECOWAS ta fadi a kasar Burkina Faso daraja ECOWAS ta fadi a kasar Guinea yanzu daraja ECOWAS tana fadi a kasar Niger tun lokacin shugaba Tanja ai akwai lokacin da ma yayi yunkurin cewa da za ya fita Niger daga cikin ECOWAS ya fadi yace kilometa daya na hanya ECOWAS ba kai ba a kasar Niger idan Niger ta shiga matsalar abinci tunda Niger tana shiga matsala abinci ba ta da ganin ECOWAS ta kawo taimako ba wato rishin faɗin gaskiya shine ai da tantan turancin faransi mutane ke cewa syndicat de chef d'état wato kungiya ce wadda kariyar shugabannin kasa wanda ke bisa iko da shin ka zo akan kare da iko ba ta gaskiya ba juyin mulki kashi biyu yake akwai juyin mulkin soja akwai juyin mulkin faransila tunda wanda ya yi fata zaɓe wanda gashi nan an gani zahiri ya faɗi amma ECOWAS sai ta ba sai yana shugaban kasa yana abokan su sai su ba shi gaskiya rashin faɗin gaskiya wannan shi yake sa mutane a al'umma waɗanda sun san sun yi zaɓe sun zaɓi wanda suke so amma ECOWAS ba ta faɗin gaskiya wannan ya sa mutane suke Allah wadda da irin yanayin da ECOWAS take yi akwai kasashe da yawa wanda suke so yau da ECOWAS din da ba ECOWAS din ba wanda ma ake babu ECOWAS din wanda ma ake babu ECOWAS wanda ba a ce ECOWAS din kasan Mali inda wata rana su ECOWAS din sukan kai ababe wanda mu ba mu gane kansu kun ce kun dakatar da kasan Mali da kasar Burkina Faso da kasar Guinea daga cikin ECOWAS to ni ne kuma na kada amsa kun kuni ni ne kuma na cewa kuna sa ido bisa abin da yake faruwa a cikin kasashe kun ce ba su cikin ku kun ware su to me wannan kuma sai kun ware su ku ware su ku kyale su can kenan wa amma ta ware kuma tana so ta sa idanu ECOWAS din nan bugu da ƙari girki alheri ECOWAS din nan ba abinda an kirkiro ta da shi ba tun azan ba shi ga bisa ga wannan kasance take ba yau ta zamanto kungiya ce ta kasashe wa anda kasa faranshi na faɗi kasa faranshi ke take nan tana wata karkashiya kasa faranshi take jaye da ragaman wannan ECOWAS din sai abinda kasa faranshi ta so yi kada kuma ta hakuri buka ce a sa shi kun yau shine shugaba kafin a sa shi a ina yake shi wancan tsohon shugaban naka Mbalo na kasar Guinea Bissau kowa ya ji ya zama to dan karbe shatan horon shi ne kenan yau ECOWAS idan suna so mutane su kama ta da himmanci ya kamata su sake yanayin su sake inda sun kasa gaban nan saboda mutane suna nan suna amayar da yanayin kasar horon shi suna ama da horon shi na faɗi ko da yake Niger sai mai ka taba su a faɗi haka yau al'ummar kasashen da ita faranshi ta yi zaman mamilkin mallaka yau duk sun amare kasa faranshi babu tun ba matasa ba
kasashen yammaci profesa da dama da kuma cibiyoyin kasa da kasa sun fara bayyana niyyar janye tallafi da suke ba jamhuriyar Niger yaya kake ganin wannan juyin mulki zai shafi tattalin arziki idan sun yi juyin mulkin nan da cewan mutane sun al'ummar kasar na wahala kana ganin wannan ba zai kara tusa al'ummar kasar cikin halin tsaka mai wuya ba
wa'annan ma'aikatan na sabbi na Niger idan ya zama to da gaskiya suke yi yau duniya ba bai guda take ba duniya yau akwai bangare biyu kamar zamanin ana yakin ta ta baka ana nan ana so a dawo da su gare su inda ni ne yau shugaban kasar Niger zan kusanci kasar Mali zan kusanci kasar Burkina Faso kowa ya saurari hukumar da yaron nan na kasar Burkina Faso ya yi a taron nan na British da aka yi a San Petersburg a Rasha kudu ba ce mai muhimmanci wato yau su kasashen yammacin duniya su tabbatar da cewa suna da kishiya fa ba kamar da bane inda bai daya ne ba wurin zuwa kai gona to yau akwai wurin zuwa inda ba gona ba wato shine cewa kasashen nan da ake cewa BRICS wato Brazil Russia India China da Afirka ta kudu akwai wani bangare akwai wurin zuwa ba kasashen turai kadai bane to in sun ka gane da haka cewa da yanayin tsaro da yanayin tattalin arziki su ma'aikatan na Niger na yanzu su mai da fuska ko da kan Niger wadanda su baka su a faɗi haka su mai da fuska wajen kasar Mali za ta buɗe musu kofofi waɗanda ita ta shiga ciki da har yanzu ta tsaya dangan bankin ma duk kafin kudin da aka kada mata da irin makarkashin da aka yi mata ta yi tsaye dangan kasar Burkina Faso ga tunan ta yi tsaye dangan wato cewa da yau akwai wasu kasashe waɗanda ba kasashen yammacin duniya ba ne kasashen gabacin duniya ne to in babu yamma ai akwai gabas idan sun dauki kuzarin su to su mai da fuska ta wajen nan za a samu kamar mashida
to kai menene fatarka jamhuriyar Niger ganin halin da ake ciki yanzu
fata na guda ne na ɗaya shine cewa mu samu kwanciyar hankali a ƙasar Niger wannan yanayin ta'addanci da ya wahal da mu shekara kusan 13 muna cikin wannan yanayin na ta'addanci ya sa talakawa tunda ni talakawa ne jami ke gani talakawa ba ka iya noma cikin gonarka ba ka iya zuwa kiyo idan ka je kiyo da dukiyar ka zo a kwace maka a sa abin da kwace maka wato kwanciyar hankali da dawo a kasar Niger ni ba wani abu ne ke nema ba kuma ya zamanto yanayi a rinka adalci kar ya zamanto mutane ɗan ƙalilan su rinka na faɗi rubda ciki da dukiyar jama'a wannan shine fatata a zauna lafiya mu samu lafiya kamar yadda da a kasu jamhuriyar Niger ko a tsakan dai sai ka je kai kwanta idan kwana kama ka wannan shine babban fatana idan wa'annan wanda suke wannan zai mulkin suka yi kokowa da wannan ababen biyu wato rishin kwanciyar hankali a cikin Niger kuma su rinka adalci to wannan ne ina taba musu ko da har yanzu muna nan bisa bakan mu ba fa an yi jiri milkin ba kada su tsammani kamar wannan goyen bayan da aka ba su wato goyen baya ne masha Allah a muna nan bisa bakan mu muna kallon su kuma irin rawar da za su takawa idan sun taka rawar kwarai za mu taba musu idan ba su taka rawar kwarai ba to za mu sa kulake samu wanda wanda an dare mu wato cewa da alƙalumman mu da bakin mu za mu Allah wade da irin abin da suke yi
Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop dake kasar Senegal bari mu rufe taskar hotannin namu a Najeriya inda ake ci gaba da takon saka tsakanin likitoci da gwamnatin tarayya da ta yi alƙawarin ba su allowance na 25,000 kowanne a wata Karin da kungiyar likitocin ta ce a kai kasuwa kamar yadda mataimakin sakataren kungiyar likitocin masu neman kwarewa Dr. Nura Umar ya bayyana a hirar shi da Hawwa Umar
game da wannan kari da gwamnati ta ce ta yi za mu iya cewa ya zo a latti sannan kuma ba wadatacce ba wuraren watan takwas na wancan shekarar da ta wuce muka rubuta mu gwamnati takarda cewa mun tsaya mun duba albashinmu tun farkon da aka sa shi yanayin canji na tattalin arziki da canjin dala da tsadar rayuwa mun duba cewa albashinmu in ba a maida shi ya kai kashi 100 ba a kai yanda yake ba za mu koma yanda muke can baya ba wato shekara 2014 kenan kafin a cire tallafin man fetur to da aka cire tallafin man fetur in yaka duba in ba a ma maida albashin kashi 550 zuwa 600 ba zai ma koma yanda yake da ba bare a ce an ma kari ita wannan 25 da kika gani wai allowance ne wanda mun lissafa musu allowance kusan guda hudu shine aka dauki guda aka ba da 25 duk bayan wata wuro da za a ba mutum 25,000 dan ya je ya sai wai lab coat ko wani ko kayan da zaka sa na aiki ba wai karin albashi bane sannan kashi 25 kuma na albashi da aka kara ya za a hada shi da canjin rayuwa saboda haka mu da mun ga musu tintini za mu iya ansan kashi 200 shi ma ba wai dan ya isa bane kawai dan muna duba halin da gwamnati take ciki ya za yi ana maganan karin 114 ga wayansu wayanda su ma ba ma matsala ba su ma da matsala albashin su kowa ya sani ya linka na mutane sama da karamin linki shine su 4-5 kana kara musu 114 sai mu da likita yake kwana ya wuni ba inda zai je ya wuni yana ganin marasa lafiya ba da muna cikin rani cikin komai za a kara mai 25 to gaskiya mu ba za mu ce mun aminta da shi ba daman mun gaya musu koda sun yi mu je kungiyarmu ta likitoci masu neman kwarewa ba mu amince da shi ba saboda ba abin da muke so ba kenan ba wai ya kara mana ma albashin ba albashin mu darajar shi ya koma yanda yake da shekara 9 baya wannan ba sa cikin dalilan mu abin da muke so a yi mana dan mu janye haja aiki su sun san abin da muke so wanda za su iya yi a yanda suka yi wannan din a kwana guda za su iya yin su a kwana guda saboda halin da mutane suke ciki su sauran za mu iya zo mu koma mu je mu zauna a teburin shawara a hankali a hankali mun san yanda kasar take ciki sai mu bi su a hankali duk lokacin da aka samu lokaci aka yi su amma akwai short term demands din mu sun san su guda biyu ne in dai suka yi mana za mu koma yajin aiki kuma muna roƙon gwamnati ta duba halin da mutane take ciki talakawa da mu kanmu ma'aikatan lafiya halin da muke ciki ta yi abin da ya dace
Dr. Nura Umar sakataren kungiyar likitoci masu neman kwarewa a Najeriya kafin mu karkare da takaitattun labarai
Progress a takaice kagacin farin shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger na iya haddasa Amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Niger yanzu haka dai Amurka da sojojinta kusan 1,100 a kasar ta jamhuriyar Niger.
Su a gaida na sanyi na masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana lokacin da abokan aikinmu za su shigo da wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Murtala Faruk sanyi na da ya karanto labarai da Baba Yakubu Makeri da ya hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau Zubair Alheri cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri